بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata barkanmu da wannan yammaci na ranar Alhamis shine yammacin 20 ga watan Jumadal Akhira shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan December 2025 daga wannan masallaci na kwana tukurwa gidan shamakin zazzan gangaren tukurwa ko masallacin shamakin zazzau Allah ya ƙara mai lafiya kamar yadda muka saba muna haduwa don yi ma junanmu nasiha zamu fara darussa daga cikin wannan littafi mai suna tambihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat wato fadakarwa akan wasu hukunce hukunce waɗanda suka keɓanci iyaye mata wannan littafi wani hamshakin malami mai suna Sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan shine ya rubuta shi Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi dattijan malami ne cikin malaman kasar Makka ba za mu tsawaita game da ambaton abin da ya shafi shi ba sai a gaba insha Allah a takeice malam ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun da sunan Allah mai rahama majiƙai muke fara wannan karatu ga gabatarwa yace alhamdulillahi alladhi qaddara fahada godiya ga Allah wanda yake tsara abubuwa kuma shi yake shiryatar da mutane wa khalaqa zawjayni Allah wanda ya halicci miji da mata ya halicci komai wato su zama namiji da mace az-zakara wal unsa min nutfatin ya halicci mutane daga ruwan maniyyi idza tumna wanda dan adam ke zubarwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la malam yace ina shaida babu abota bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai lahul hamdu fil akhirati wal ula shine abun yabo da godiya a farko da karshe wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzansa urija bihi ila samai Allah ya sa an dauke shi an kai shi sama fara'a min ayati rabbihil kubra yaga ayoyi masu girma cikin ayoyin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulil manaqibi wan nuha bangiji Allah ka kara masa tsira da aminci da salati da shi da mutanen gidansa da sahabbansa da sauran ma'abuta darajoji wa sallim tasliman kathiran muayyada amma ba'd malai yace bayan haka falamma kanatil mar'atul muslimatu laha makanatuha fil islam yayin da ya kasance mace musulma tana da daraja a cikin wannan addini namu na musulunci wa qad unita biha kathirun min al miham akwai wasu ayyuka na musamman masu girma wanda musulunci ya wakilta mace ko ya danka su a hannun mace saboda darajarta wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya khussu an nisaa bi tawjihatin yakan keɓance mata dan ya musu wa'azi na musamman kamar irin waɗannan wa'azoji da ake wa mata su kadai tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maiki mai tsara da amincin Allah yana da waɗannan irin tsare-tsare yakan yi wa mata fadakarwa da take bance su isu isu wa ausa bihinna fi khutbatihi fi arafat a hudubar da yayi ta a aikin hajjin bankwana nabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankali yayi tankiya ta musamman cewa a kula da haƙoƙin iyaye mata mimma yadullu ala wujubil inayati bihinna fi kulli zaman wanda wannan yana nuna mana cewa yana da muhimmanci a bada muhimmanci a dauki al'amarin mata da muhimmanci a kowane zamani wala siyama fi hadha zaman yace musamman kuma a wannan zamanin namu allazi wuziyat fihi almar'atu bi sifatin khassa wanda akai kokari ana kokarin yakan mace musulma yaki na musamman lisalbiha karamatiha, akwai wanda suka tasa mace suna yakatta domin suna so su kwabe mata darajarta, wa inzaliha amma kanatiha, suna so su tunkudo da ita ta fado daga matsayin da take a kai. Babu shakka a wannan zamani, fa kana labudda min tawiyatiha, dole ne a waye da kan mace a mata nuri bil khatari, cewa tana fuskantar hadari, wa wasfi tariqin najati laha, kuma a siffanta mata hanyar tsira. A wannan zamanin da muke rayuwa, babu zamanin da wasu mutane shakiyai daga cikin Yahudawa da wakilansu a cikin musulmai da sauran marasa san a zauna lafiya sun dauki gabarin cewa sai sun halakar da mace ta hanyar kwace mata darajarta da yi mata tsirara da kuma nuna mata cewa ai wannan wani alkhairi ne ake nuna mata, ai wata daraja ne, ai yanci ne da wayewa. To a wannan zamanin da ake fuskantar wannan hadarin shine zamanin da yafi cancanta masu wa'azi da masu karantarwa da iyaye da shuwagabanni da duk wanda al'amarin tarbiyya ta dame shi ya dauki cewa to wajibi ne kuma a kirkiro hanyoyin da za a yaki wancan mummunan tunanin, dan dawo da mace cikin hayyacinta, dan ganin cewa bata biye ma waɗancan masu mata wato kidan iblis din ta halaka ba. Allah ka tsare mana iyayenmu da ƴaƴanmu da sauran al'umma musulmi. Wa hadha alkitabu, mallan yace wannan dan littafin arju an yakuna alamatan fi hadha tariq, wannan hanya ta kare mutuncin mace a musulunci da tsare ta daga halaka. Ina fata littafin nan ya zama daya daga cikin abubuwan da za su yi hidima a wannan fanni, a bima tadammanahu min zikri ba'd al-ahkami al-khassati biha, sakamakon hukuncen da za a ambata a littafin nan wanda suke da alaka da mace. Wa huwa ishamun da'ilun, yace wata ƴar gudumawa ce, ƴar kankanuwa nake son bayarwa. Lakinnahu juhdul muqil, yace kokari ne na mutumin da ba yi da kokari mai yawa, yana tawalu ne wannan. Wa arju an yanfa Allahu bihi ala qadari, ina fata Allah ya sa a ci amfanin wannan littafi da gurgurdan kimar littafin. Wa huwa khutwatun ula, kaman a ce wato an saka harsashin gini ne fi hadha sabil, akan wannan hanya. Yurja an tatluha khutwatun a'am wa ashmal, ina fata a samu wanda za su yi aiki mai fadi mai yawa. Alhamdulillah Allah ya sa wa aikin albarka, wannan malami yayi wannan littafi yau shekara wajen a cin shekara ta 1419, yanzu muna da 45 ko wato kamar shekaru 25 da suka wuce da san da littafin, gashi yanzu ana karantawa ana amfana, mutane da dama sun karanta shi sun amfana da shi, wasu sun fassara shi zuwa yarurruka mabambanta, gashi kuma Allah ya sa za mu ci amfanin sa, Allah ya sanya mana albarka a ciki. Yace wa qad qaddamtuhu fi hadhihi al-ujala yatakawwanu min al-fusul al-taliya, ga abubuwan da za a tattauna a cikin littafin, hukuncen da suka shafi mata, hukuncen na musamman. Na farko akwai abin da yake hasu da suna ahkamun ammatun, hukunce gama gari wanda ya shafi matsayin mace kafin musulunci, matsayinta bayan zuwan musulunci da sauransu. Sannan akwai al-faslu thani fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyuni al-jismi lil mar'a, hukuncen musulunci da suka shafi ado da kwalliyar mata, abin da ya shafi kitso, yankan farce, ƙarin gashi, sanya hoda, bleaching, shaka fashe, duk waɗannan abubuwan da mata suke yi a wannan zamanin zai mana magana akan hukuncen su a musulunci, me ya halasta me bai halasta ba. Sannan al-thalith, na uku, ahkamun takhassu bil haidi wal istihadati wan nifas, hukuncen da suka shafi jinannakin ƴaƴa mata, haila da nifasi da jini na larura. الفصل الرابع احكام تختص باللباس والحجاب, hukuncen suka shafi iyaye mata game da sutura da ya kamata a sanya in za a fita da wanda bai kamata ba, da sharuɗan hijabi na shari'a. Abu na biyar, fi bayani ahkam takhassu bil mar'ati fi salah, hukuncen da suka keɓanci sallah, abinda mata ya kamata su kula da shi wajen ibada su ta sallah. Abu na shida, ahkam تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز, hukuncen da suka shafi mata game da mutuwa da takaba da gaisuwan mutuwa da sallar jana'iza da makamantansu na bakwai ahkamun takhassu bil mar'ati fi babis siyam hukuncin kutar su shafi mata dangane da abin da ke da alaka da azumi wanda mata galibi suna da hukuncin kutar musamman shan azumi saboda shayarwa saboda haihuwa saboda larurar ciki saboda na yau da kullun na al'ada ya ake biya wanne ne ake biya wanne ne ba a biya sannan sai kuma al-faslu thamin ahkamun takhassu bil mar'ati fil hajj wal umra hukunce hukunce da suka shafi mata dangane da aikin hajji da umara al-faslu tasi ahkamun takhassu biz zawjiyyati wa bina'iha da kuma wato wa bi inha'iha da abin da ya shafa kuma hukunce hukuncen zaman aure da kuma abin da ke biyo baya na mutuwa aure ko saki ko makamantansu da kun ji duk waɗannan hukunce hukunce malam yana so ya tattauna mana su a cikin littafi Allah ya bamu ikon fahimta da kuma bamu lafiya da juriyar saurare sai mu tafi inda yace al-faslul awwal fasali na farko makanatul mar'ati qabla al-islam farko ana so iya mata su fahimci bambancin matsayin mace a zamanin da ya gabaci musulunci da kuma matsayinta a wannan zamani ta fuskar tanadin da musulunci ya mata wannan zai sa wato mu appreciating mu yabawa Allah mu gode masa da yayi mu musulmai a inda yake musulunci wanda kuwa wannan zamanin da muke rayuwa akwai inda musulunci bai samu yaduwa ba wanda duk ta san wuraren da ba musulmai ne suke rayuwa ba za ta iya bada labari yaya mata suke fama a waɗannan wuraren sawa'un wuri ne na birane ko kuma ƙauyuka sawa'un cikin Najeriya ne ko wajenta duk inda babu musulunci za ka tarar cewa mace tana rayuwa ce wata gurguntacciyar rayuwa ba ta da mutunci ko karama irin yadda musulunci ya bata wa yuradu bima qabla al-islam asr al-jahiliyyati allati kana ya'ishuha al-arabu bi sifatin khassa yace idan muka ce zamanin kafin musulunci muna nufin zamanin maguzanci zamanin jahiliya wanda larabawa al-ummar larabawa sun rayu zamani na maguzanci kafin musulunci wa ya'ishuha ahlul ard bi sifatin amma ba larabawa kadai ba sauran al'ummar duniyoyi mabambanta su ma suna cikin wannan maguzancin zamani na rashin addini na rashin dattaku na rashin mutunci haifu kana nasu fi fatratin min ar-rusul a lokacin akwai kanfa na manzanni babu annabawa wa durusun min as-subul sannan kuma hanyoyin shari'a sun bace ba a san su ba kafirci ake zubawa da maguzanci da rashin sanin addini wa qad nazara Allah ilayhim a lokacin Allah madaukakin sarki ya kalli al'ummar duniya kama jaa fil hadisi kama yadda labari yazo a cikin wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi daga Iyad ibn Himar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabu manzon Allah Iyad ibn Himar al-Mujashi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah nazara ila ahli al-ardi arabihim wa ajamihim famaqatahum jami'a illa baqaya min ahli al-kitab Allah ya dubi mutanen duniya da larabawansu da waɗanda ba larabawansu ba sai Allah ya tir da su gaba daya saboda kafirci da yaɗa a cikin mutane da maguzanci Allah ya kyamace su Annabi ya ce sai wasu ƴan ragowa ƴan hikin nan cikin mutane ahlul kitabi wato kiristoci da yahudawa wanda suka saura suna riko da abin da suka samu na ragowa addinin annabawan da kamar in su irin su Waraqatu ibn Nawfal wannan kawun sayyidatuna Khadija radiyallahu anha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje aka mishi wahayin farko ya firgita din nan da yazo gida tace ka zo mu je gurin kawuna ya babu shawara wannan yana cikin mutanen da suka saura akan addinin gaskiya don haka ana samun su tsillin tsilli a duk fadin garin Makka ba su kai a kirga da yayyazu ba su ne kadai Allah yake son su sauran kuma duk Allah yana fushi da su saboda mene saboda kafircin su a wannan zamani malam yace wa kanat al mar'atu fi hadha al waqti fi al aghlab al a'am ta'ish fatratan asibatan khususan fi al mujtama al arabi mace balarabiya mace ta kasance a wannan zamanin tana rayuwa a wani zamani ne mai tsananin wahala musamman a yankin kasashen larabawa haythu kanu yakrahuna wiladataha abu na farko daga cikin maguzancin da suke rayuwa al'ada mummuna shine ana ganin in mutun ya haifi mace to ya ci baya idan aka zo aka ce wa mutun an masa haihuwa maka ce mace ce aka haifa to wannan maimakon farin ciki maimakon murna sai ko a fara mishi barka sai a fara zolayen shi ana ganin cewa wannan yayi asara haihuwar da aka yi masa yayi asara ba bai samu abin da ake nema ba فمنهم اتشكين سو اكو من كان يدفنها وهي حيه حتى تموت تحت التراب كو سو الادو cikin larabawa wasu kabilu musamman kabilar tamim da shugaban su mai suna qais ibnu asim al-minqari wannan mutumin shi ya fara kawo mummuna al'ada kashe yaya mata da zaran an haife su abinda ya faru a tarihance shine wata yassa ce cikin ƴaƴayensa budurwai kusan a jahiliya akwai yawan kai farmaki irin wannan da ake yanzu na bandits din nan duk jahiliya ce a zo a kawo gari farmaki a kashe na kashewa a kwashe dukiya a kwashe mata da ƴaƴa da yara a tafi da su a ce an kama bayi sai an biya fansa za a rushe su to a jahiliya suna yin wannan sai a kawo farmaki garin su sai a kama yashi budurwa a cikin da aka kama da aka tafi da ita sai zo ya hada kudin fansa yaje zai kai kafin ya kai kudin fansar da yaje sai ya tarar da cewa yarinyar ta gamu da wani a cikin mutanen kawai sai ta kaunace shi wataƙila ya kyautata mata ya mata mu'amala mai kyau sai ta ji tana son shi da uban ya biya kudin fansa yace ta zo su tafi ta ce ita ba ta tafi ba ta yi miji shine ya ji bakin ciki ya ji takaici yaga cewa to asara ne haihuwar da ya mace kuma wannan abu mace ba wani abu bane kun fi ni sanin haka a nan nan ƴan boko haram sanda suka kama ƴan matan chibok da ake cewa ai kun san labarin ko kun san cewa bayan shekaru an zo an so waɗannan yara wata haihu uku wata haihu biyu wata ta riga ma ta haƙura ta ce ba ta dawo ba ta yi miji ta ji daɗin rayuwa da mijinta a cikin fayin boko haram ne to wata yarinya aka dawo da ita da yaya biyu ta dawo garin su gun uwarta kullun kuka da takaici da bakin ciki aka ce me ya faru menene ta ce don Allah su yi mata hakuri su batta ta koma gun mijinta a dajin tana son kayan ta Allah ya gaskiya wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza ita mace ba ruwanta haka diya mace take ta gamu da shi ta mummunan hanya ta kaddara amma ya kasance watakila mutum ne mai saukin hali mai mutunci mai tausayi da haka har yari ba ci zuciyarta wannan yana iya faruwa da mace ba komai bane wannan kun fi ni sanin haka ba haka bane to irin wannan ne ya faru da diyarsa to sai ya ji bakin ciki ya ji damuwa sai ya ce to daga yau duk diya mace an haife ta kashe ta kawai zai bata da amfani sura kan mata tana da ciki idan ta fara naƙuda aka ji aka kira alqabira aka ji aka kira ungazo ba in ta zo sai ya ce a tona rami a daidai makwancin mai naƙudan nan cewa da ƴan nan ta faɗo ke ungazo ma idan kika ga mace ce kawai ta ta a cikin ramin nan ki mai da ƙasa ba sai uwar ta gani ba ma idan namiji ne sai a wanke haka yake ba da ka'ida saboda haka daga nan kuma sai ya zama al'ada a cikin kabilarsa har al'adar ta yadu zuwa Rabi'a zuwa Kinana zuwa Mudar kabilu daban-daban suka dinga aikata wannan aiki to amma fa an samu mutane masu hankali duk da haka wasu wanda su kuma suke aje kuɗi na musamman idan sun ji an yi haihuwa sai su kira ungozo masu ce idan kin je ga wani abun sadaka idan kin je idan ƴan nan mace ce kar ki rufe ta a cikin ramu mu ku kawo mana ta mana so su kafa gidan marayu sai ungozo ma sai ta maida ƙasa ta koye a hijabinta ko a cikin mayafinta tafsiri ta ba a sani bai ta kai mu wadancan su suke rainan su a matsayin kaman wasu ƴan agaji an samu masu hankali mutane ba su haduwa duka su zama wawaye amma dai abin ya yadu domin Allah wadake sarki ya ba mu labarin a cikin alqur'ani kamar da malam zai ambata mana arfa wa minhum man yatrukha tabqa fi hayati dhulli wal mahana akwai wanda kuma baya kashe yar samace amma za ta rayu cikin rayuwar wulakanci da tawaya ba zai daidaita tsakaninta da ƴaƴansa maza ba za ta ga ta ƴa ce an haife ta amma ita zama kamar ƴa aiki kamar baiwa kamar an siyo ta a kasuwa haka aka dinga yi musu to shine yake cewa kamar qala Allah ta'ala kamar da Allah yace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim idan akai ma dayan su bishara da cewa an haifa mishi diyama ce sai fuskar shi tayi baki kirin yana cikin tashin hankali ya tawara min alqaum sai fara kuya min su'i ma bushirbi yadda kisan yayi wani abun kunya kamar ce an kawo mutum da wani abun kunya a cikin gari ba shi zai dinga kuya ba a ganin sa ba ko ya silale ya hijira ya bar garin a ce an kawo mutum da wani abun aibi ko to haka wanda aka haifa mishi diyama ce haka zai kasa zama a dandali ya kasa zama a cikin abokai ya kasa zuwa jana'iza ya kasa zuwa daurin aure saboda an ganshi za a fara zuwa shi a ce dalla gafara ta kai da aka haifa mun kamace ayumsikuhu ala hunin shin zai anshi wannan ƴa ne su rayu cikin wulakanci aw yadu am yadu su fi turab ko kuma zai ainihin wato mai da ƙasa a rufe ta Allah ya ce sa'a ala sa'a ma yahkumun Allah wadarin wannan hukunci da mutanen jahiliya suke wannan shi sotin nahl kenan wa qala ta'ala kuma Allah yace wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allah yace kuma ranar alkiyama za a zo da wannan diya da aka turbuda ta a cikin rami da ranta a ce bi ayyi dhanbin qutilat laifin mutum ko kashe ta wato tambaya wanda ba ita tuhuma ba tambaya ta cewa za a nima mata haƙƙin ta a lahira akwai wani hadisi da yazo cikin sunan abi daud da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwa'idatu wal maw'udatu fin nari da uwar da ta sa ta bari aka rufe mata yar kai da ma yar nabi yace yar wuta ce amma malamai sun fassara suka ce wannan wal maw'uda ana nufin ba wai yar ba da uban yar da uwar da uban da duk suka yi ma yar su haka to yan wuta ne to kun ga wannan shine alwa'd da ake a jahiliya sannan wani abu da mutane suke yi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi alwa'dul khafi koyayyen kashe ƴaƴa shine samfurin family planning Annabi ya kira shi da haka hanyoyin kin haihuwa da yanzu suka zama gama garin abubuwa har ma ana ganin wanda yake haihuwa ma yanzu wanda bai san ciwon kanshi ba yanzu duwa da take da ƴaƴa sama da hudu kina zuwa asibiti awo ko haihuwa nurses da mai sunan su midwife su za su fara cin fulani su za su fara miki masifa da kwarzaba har sai kin cewa kaman cikin nan kaman bai da uba kaman ba cikin aure ba ke da kanki zaki cewa to dan Allah ne kuma sa mun abin family plan din kawai dan cuta da bala'in su haka a gida uban ƴan shi ma yayi bala'i uban shi ma shi ba yayi cikin ba amma zai ce baya su a yi ta rigima da shi yanzu wani ma sabon aure garin wanda za a ce an yi hudu biyar amma sabon aure an yi aure a shekarar nan an samu ciki guda nawa za a kawo mana fatawa cewa malam wallahi ni ne mijina na yi batan wata yau a rabu wata hudu ya ce sai dai in je in zubar in ba haka ban tafi gidanmu guda nawa ana yin haka yau haihuwa fari to dan kaniyar shi idan bai san haihuwa mai kai shawari ya zaman shi a ɗakin waje mana ya ta azumin shi kawai manufa mafi girma ta aure ita ce wanzar da jinsin ɗan adam kuma shi haihuwa Allah ya ce kyauta ce albarka ne alheri ne amma mutane sun shafa idan su toka suna bin yahudawa sai kin cikin gama shaye-shayen magunguna jini ya rikice inda ka san an yanka sa kullun cikin jini daga baya kuma zo ana son haihuwa kuma ta gagara ai ta neman magunguna ai ta aljanu sharri a je nan a je can a sha zuma a sha ɓaure a sha yaji a sha duk abin da za a je a sha Allah ya hana haihuwa kuma sannan kuma ya je ya ɗauko wata zota haihu kina gani kada ku gane wannan Allah ya ce karama ne Allah ya kyauta malam ya ce wal mau'udatu hiya al bintu tudfanu hayatan hatta tamuta ta turab al mau'uda ita ce diyamace wacce ake turbuda ta cikin kasa a rufe da ranta bala'i ne kashe ta jama'a yanzu kabari da ake sa ko gawa idan ba ta magana da ta ce don Allah ka kusaka na wajen nan amma mutun da rai a mai da kasa a daura akan shi kuma dan ka na cikin ka wannan ba garan bala'i bane kawai saboda Allah ya ce ta a mace shine laifinta wa idha salimat min al wa'd wa ashat in ma ta tsira ba a kashe ta din ba ta rayu fa innaha ta'ishu aishat al mahanat sai ta rayu cikin wulakanci fa laysa laha hazzun min mirasi qaribiha in baban ta ya mutu ba ta da gado in mijin ta ya mutu ba ta da gado in wan ta ya mutu ba ta da gado idan kawun ta ya mutu ba ta da gado mahama kasurat amwaluhu komai yawan dukiyarsa wa mahama anat min al faqri wal haja ko mun bala'i da wahala take rayuwa ciki li'annahum domin su mutanen jahiliya yakhussuna al mirasa bir rijali duna an nisa'i sun ce gado kawai na maza ne har yanzu ana wannan maguzancin musamman a ƙauyuka da dama daga cikin mutanen ƙauye Allah ya shirye su da mu gaba daya idan mutun ya mutu sai ka ga cewa ƴaƴan shi maza su suke mamaye abin da ya bari na gonaki da filaye da dabbobi mata musamman da aka raka musu aure shikenan iya rabin su kai wannan auren da aka musu wanda ba riga mata aure ba to kayan aure ba sai gagare ta sai an samu wani kawunta ko wani mijin yata mai hankali ya taimaka amma su da shikenan sun mamaye a ƙauye ake yin wannan ban san ko a birane ana yi to wannan zalunci ne maguzanci ne Allah ya raba gado kuma ya fada kowa abin da za a bashi kun ga su ƴan feminism suna yaki da cewa ka a ba mace rabin abin da ake ba namiji to wannan suna yaki da Allah ne abin da Allah ya ce ba ta kenan su kuma musulmai waɗanda suke jahilai su kuma suna jahilci su hana ta komai ma su ma yaki suke da Allah duka abin laifi ne da wanda ya hana gabaki daya da wanda ya ce in an ba ta rabi an zalunce ta dukansu azzalimai ne a idan shari'a ina fata mun gane wannan bal innaha kanat turasu an zawjiha almayyit kama yurasu maluhu kai hasali ma ita kanta matar ma kayan gado ce wai a bata gado ba idan mutum ya mutu ya mutu ban mata aure za ta sha wahala duniya za mu zo mu ji bayani game da takaba a jahiliya da wahalar ta to daga cikin wahalar baki san meye mustakabalin ki ba dan mijinki yana iya cewa to shi yana son wannan amare baban sa kishi ya uwarsa kike ta zama matarsa kanin mijin yana iya yin haka uban mijin yana iya yin haka waɗannan uku da kanin miji da baban miji da dan miji kowannen su na iya sure ki kawai ya canza miki daki ba idda ba takaba ba komai a jahiliya ana yin wasu auratayya na kazanta da gaskiya akwai irin wannan shi ake ci mishi nikahul maqati kamar yadda Allah ya bada labari cewa wala yahlukum an tarsun nisaa karha a suna ci mishi nikahul baqati wato auren tilas idan aka riga aka auro mace zuwa wani gida to kamar an siyo ta ne ko mijin ya mutu ba ta barin gidan sai wani ya mayita cikin ƴan gidan akwai kabilun da suke irin wannan abun har yanzu a ƙasar nan kabilu na kafirai akwai abin da ake ce mana nikahu shiga kamar auren musaye ina da kanwa ko ƴa wani aboki na ko makwashi yana da kanwa ko ƴa sai kawai ni da shi mu ce to mu yi musaye mana kawai ba zan iya auren kanwata ba kuma maka za ka yi auren ta to ni ka bani saka in baka tawa babu sadaki sai dai kawai yaran su ji an ce to ke tafi gidan wani shi kuma ya turo min ɗaya ba ta da ƴancin ta faɗi abin take so ai kin ga zumunci ne in aura ma aboki na kanwata ko amma aure na nema da sadaki da yaddarta da siga to babu wannan akwai abin da suke ce mishi nikahu listibda mutum yana da ƴa sai ya gayyato mata maza kamar guda goma kowa ya zo ya kwana da ita a gidan shi in ta ɗauki ciki sai a zo a tara su kawai in ta ranta yau a ce ki nuna waye uban yaron nan a ciki duk wanda ta zaɓa shi ne uban yaron sai ta bi shi gidansu al-istibda kenan ana yin sha jahiliya akwai nikahul muta'a shine wanda ɗan shiya suke hayin shi kuma a da yadda suke yin shi dan mutun yaje wani gari bai je da iyalinsa ba to da yaje sai a cigita a samu mishi wanda za su kwana har ya gama abin da yazo yi ya zo kasuwa ko ya zo karatu ko ya zo course ko ya zo wani aiki sai a dinga duba mishi wata mata ko da mata da miji sai ta zo ya ce to dan aure ki auren kwana kaza shine nikahul muta'ati wannan ma shi ma suna yin shi kai akwai wani aure da jahiliya suke yi wanda najin da ya fodan nan muni mata aure da mijinta shi mijin ne zai ce ina so ki je gidan wani ki je ki kwana a wurin shi har sai yayi miki ciki saboda ina son irin zuriyarsa saboda kakkarfa ne ko jarumi ne ko mai fasaha ne dake idan mutum sai shi ta gama haila tana cikin tsarkinta sai je ya roki wancan ce don Allah zan turo mai daki na ta dawo wajen ka ba za ta bar gidan ba sai ta yi batan wata yadda ake dai irin aran zakara ko turo ko rago dan a samu irinsa don ana Aisha jahiliya Aisha take cewa da Annabi yazo musulunci sai ya soke duka waɗannan auratayyan ce sura guda daya shine auren da za a nema a yi siga a ba da sadaki sannan a daura shine wannan da muke na yanzu kun ga ko anan kadai aka tsaya musulunci ya kwato mata yancin su domin a da bata san me mustakabalinta ba bata sani ba shin wanta ne zai yi sadaka da ita ya ashi tukuncin kawarta koko kanin babanta ne kawai zai je yayi haka din ko kuwa babanta ne kawai zai ga cewa ta dade bace aure ba ya lalubo mata samaran anguwa su goma kowa ya zai kwashi rabin shi daga baya a ce tabu wanda ta ga dama haka ake wannan ta'annati Allah ya kyauta sai yake cewa wa kana al-jam'ul kathiru minan nisa'i ya ishna ta ta zawjin wahidin haisu kanu la yataqayiduna bi adadin muhaddadin min az-zawjati sannan kuma mata da yawa sun kasance suna rayuwa karkashin namiji guda daya wato auren kishiyoyi da yake ana iya samun namiji guda daya da mata takwas wani da goma wani da 13 babu kaidi da musulunci yayi cewa iya hudu kuma hudun ma da sharadin mutumin da zai yin adalci ko to babu wannan kaidin a jahiliya wasu sun musulunta wani abu ya musulunta nabi ya ce mishi matan kano ya ce mata na 10 ce to ka zabi hudu kamar sauran wani ya musulunta matan kano ya ce mata na 40 idan mutum yana da gida kawai sai ta gina dakuna kawai yana zuba mata duk wanda ya gani kawai zai dauko ta ya zuba ya bata abinci ba wani maganar rabon kwana sai ran da ya ga dama kawai abin da ya ga dama zai tayi ba wani maganar an karya mai yanci na ko ba mun adalci ba wanda ta mai rashin kunya ya jibge ta haka suke wannan zaluncin a jahiliya Allah ka tsare mu daga maguzanci zai ce ghaira abiina bima yanaluhunna min jarra'i dhalika min al-mudayaqati wal ihrajati wa dhulm ba sa damuwa da abin da ke cikin zakatan matan na takeici da damuwa da kishi da bakin ciki ina ganin a lokacin abin da zai dinga kashe mata wata kila duka hawan jini ne ba san sunan shi bane kawai amma shi ne ta kashe mutane saboda ko a yanzu ai akwai kabilu na kafirai da suke wannan abu akwai kabilu kai a wata jaha ma anan kusa da mu hawan da suke cewa su musulmai ne suna yi to ki da zaki je ki buki ki research ki bincika ki ji irin damuwar da matan nan suke ciki ke da ke da kishi ki kwaya daya ki tuna irin fulani da juna kuke ci yadda kuke fama da juna kuke ganin ba kwaso ku ga junan ku fata ki ga Allah ya sa ba ta fada ta mutu ba a huta ba haka bane ko kuma shi mai gidan dama kaza shi dan ba yana ga miki wannan ba so ke da ke da kwaya daya to na ko take da kishi ya takwas kuma a cikin takwas din nan hala akwai ta wanda ya fi so wanda kullun da ita yake mu'amala sai ran da bata nan available sannan ne nemi wata da ire-iren waɗannan abubuwa na rashin hankali Allah ya kyauta to kun ji yadda mace take a jahiliya sai ya ce na biyu makanatul mar'atil islam shi ko musulunci da yazo yayi kalli mace falamma ja'al islamu rafa'a hadhihi al-mazalima da musulunci yazo sai ya ce a kautar da duk waɗannan zalunci anil mar'ati daga barin mace wa adala ha'tibaraha fil insaniya ya dawo mata da mutuncinta a matsayin ta na mutum, ita ma ba ta da bambanci da namiji a matsayin ta na mutum. Qala Allah ta'ala, Allah yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, ya ku mutane, mu inji Allah, mu ne muka halicce ku da akwai maza a cikin ku da kuma mata. Saboda haka halitta Allah ce namiji, halitta Allah ce na mace, babu bambanci a wajen halitta. Fa zakara subhanahu annaha sharikatur rajuli fi mabda'il insaniya, Allah ya ambaci cewa da ita da namiji suna da tarayya a matsayin su na halitta Allah na mutum. Kama hiya sharikatur rajuli fi thawabi wal iqabi ala al amal, kuma ta fuskar ayyukan lada da ayyukan zinubi da makoma a lahira suna nan daya daya da daya ita da namiji. Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun, Allah yace duk da yake nagari namiji ko mace yayi imani da Allah, Allah yace falanuhiyannahu hayatan tayyibatan wallazihannahum ajrahum bi asri ma kanu ya'malu, Allah yace zamu ba su rayuwa mai dadi a duniya kuma zamu saka musu sakamako mafi kyau a lahira. Saboda kan namiji ya sallah zai samu lada, to haka ma mace, namiji ya azumi zai samu lada, haka ma mace, namiji ya yi kira zai samu lada, haka nan mace, babu wani bambanci ta fuskar aiki. Allah ya sake cewa fa yu'adhiballahu almunafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikat, Allah ce zai azaba ga munafikai maza, azaba ga munafikai mata, zai azaba ga mushrikai maza, zai azaba ga mushrikai mata. Saboda kuma yadda za a aikin alkhairi a samu lada, in ai aikin da ba na alkhairi ba za a samu zunubi, ba bambanci. Wa harrama subhanahu itibar almar'ati min jumlati mawruthati az-zawj almayyit, Allah ya haramta kirga mace a matsayin kayan gado, yace ba kayan gado bane. Qala ta'ala, Allah yace cikin suratul nisa'i, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani bai halasta a gare ku ku gaje mata alhalin ba sa so ba. An ce alhalin ba sa so don ya nuna ɗabi'ar, ba wai in suna so shikenan ya yiwu ba, a'a bai yiwu ba. Sai mace mijinta ya rasu, idan ta ga za ta iya auren wani a cikin danginsa ko abokansa da yardarta da kuma tunanin zai kare mata mutuncinta, to haka ya halasta, kuma abu ne mai kyau. In ta ga ba ta so kuma tana da ƴancin ta ce ba za ta yi, tana da ƴancin ta ce ma ta haƙura da aure gaba ɗaya, ta ci gaba da tunanin mijinta, ta ci gaba da begen mijinta har Allah ya haɗa su a lahira. In ta ga ba ta iya, ba wanda ya hana ta. Sai dai wannan shine khilaful aula, musamman inda sauran ƙuruciyarta, domin su kansu ƴaƴan nata ƙanana suna buƙatan uba, don uwarsa tana da miji shi ma ubansu ne. Idan an zo neman aurensu bayan shekara 18 20 sun girma, ba za a ce ƴaƴan mace bane, za su samu tarbiyyar da ake buƙata, ita ma kuma tana buƙatan majingina ga ɗa namiji. Amma duk da haka ta zaɓi cewa ni ba zan sake aure ba, ni baban Ilham shi kaɗai nake so a duniya, ban ga namiji irin shi ba, shikenan Allah ya haɗa su aljanna. Sai a cikin ba ta sadaka ana taimaka mata a sayi alal armila, ko ba haka bane? To malam ya ce wa haram Allah subhanahu fadda min alhasti qilala shakhsiyatiha waja'alaha warithatan la mawrutha, Allah ya bata cikakken yanci, kuma yace ita ma tana cikin magada ba kayan gado ba. Saboda haka idan mace mijinta ya rasu, gadanta shine in ma dai ɗaya bisa hudu idan ba yi da ɗa, ko kuma ɗaya bisa takwas idan yana da ƴaƴa, shi ake ce ma sumunin takaba, ko? Saboda haka ba wata mace da mijinta zai mutu a ce ba ta da gado, sai dai ba abin gado. Waja'ala lil mar'ati haqqan fil mirathi min mali qaribiha, Allah ya sanya wa mace haƙƙi a cikin gado na ƴan uwanta in sun rasu, uba da ɗanta da mijinta da makamantansu. Qala ta'ala, Allah ya ce lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna, maza suna da rabo a cikin abin da iyaye suka bari ko ƴan uwa. Walil nisa'i nasibun, mata ma suna da rabo mimma tarakal walidani wal aqrabuna, abin da iyaye suka bari ko ƴan uwa. Mimma qalla minhu aw kasur, mai yawa ko kaɗan nasiban mafruda, rabo da Allah ya raba da kansa, ko mun karanci za a bata kayanta. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, Allah ya kafa muku doka game da ƴaƴanku, idan kun mutu kun bar su namiji kaso biyu mace kaso ɗaya. Fa in kunna nisa'an, idan mutum ya bar ƴaƴa mata kawai daga biyu, fawqa ithnayn, ko sama da biyu, falahunna thulutha ma tarak za da yi dukiyar shi bi bisa uku a ba su in ya ban miliyan 70 sai an ba su wajen miliyan 30 ko na abu makamanci haka ko miliyan 40 bi bisa uku dai ko bayin kunna fayin kanat wahidatan idan mutum ya ya mace daya bai da da namiji falaha nisfu tana da rabin dukiyar sa ila akhi ma jaa fi tawrisil mar'ati umman wa bintan wa ukhtan wa zawja da dai sauran bayanin da yazo wajen bai wace gado a matsayinta na mahaifiya ko iya ko yar uwa ko mata aure dama duk matar da kage ni ba ta wuce ayyan hududin nan uwar wani ce diyar wani ce matar wani ne kanwar wani ne sai ka dauka kai ma kana da waɗannan matan gura hudu suke kewaye da kai kuma kana so a girmama su dole ka girmama duk wanda ka gani da irin wannan su wa fi majalis zawjiyya hasarallahu zawja ala 40 haddan a'ala wajen maganar zamantakewar aure ko auren mace fiye da daya to Allah cikin hikimar sa ya san cewa maza da ya halice su da ya halice su dan mace daya ba amma sai ya sa musu kaida cewa to daya biyu uku hudu tijjar baka ka daya iyana kuma duk abin da kake nema a mata a cikin hudun nan zaka samu duk wanda ta kawo shi da doguwa da gajera da baka da fara da tukekiya da siririya da mai fada da mai hakuri da mai kirki da marowaciya da mai kyauta duk za a samu a cikin hudun nan kada a wuce iya hudun nan duk jarba mutum ya iya hudun nan ko ka haddin a'ala shine mafi yawa bi sharti da sharadin alqiyam bil adli yayi iya yin sa wajen adalci al mustata'i bin zawjayn wanda za a yi tsakanin mata kuma zai iya adalci ba bai halasta yayi ba in yayi babu adalci ranar alkiyama Allah zai hukunta shi abu na farko da za a gani cikin alkiyama na maza masu mugunta tsakanin matan su ba su adalci za a ga yazo da shanyayyen jiki yazo lahira mai ko a ganshi lafiya lau sai a ganshi da paralysis to da an ganshi wannan sunan shi azzalimin miji a duniya to da kuma da suke zalunci ba su cin banza su sani suna cin bashi ki kuma da yake zalunta kiki ya hakuri ki bar abin ga Allah ki ta'adda Allah ya kwata miki yancin ki kar ki tada rigima da ta zo kuma tayi kamari sannan kuma bayan adalci wa aujaba mu'ashatuhunna bil ma'ruf Allah kuma yace wajibi ne kuma a rayu da ita rayuwa ta girmamawa da mutuntawa da sanin ya kamata fa qala subhana Allah yace wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da su a bisa kyautatawa babu wulakantawa babu gori babu cin mutunci babu duka babu hana abinci waja alas sadaqa haqqan laha kuma Allah yace sadaqi haƙƙin mace ne a bata kayanta wa amara bi qaiha iyyahu kamilan a bata kayanta cikakke illa ma samahat bihi amti bi nafsin sai abin ta ga dama ta ba babanta ko yayanta ko shi mijinta ce ka je na ban maka Allah ya ce wa atun nisaa saduqatihinna mihlatan kuma mata kudin su na sadaki cikakku cib fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan idan da sarran su suka ce sun bayar fa kuluhu hani'an mari'a to ku ci banza ta fadi ga sassa in ba haka ba duk wanda ya ci ya ci haram ko baba ko kawu ko wani kanin baba ko wani wali da irin azalumin mutane da aka yi mishi ajiyan kudin sadaki ɗan mutane kafirana aure a ce shi ma ya aure da kudin wannan bai na ban takeici wallahi daga an kawo ajiya an ce an zo neman aure a ce to aje kun wane shine waliyinta ana zo aka mishi ajiya kudi 100,000 kaza sai ranar aure ina kudi ce wallahi ba su ce wallahi dama ko ta bazawara ta matsa mini shine na hada mata lefe wannan ai zalunci har sai da za a yi da shi gashi ana ganin girman shi dattijo a cikin mutane wannan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane ko da aka kudin sadakinta a bata kudinta halak malak duk abin ta gara ma ta yi da shi ta gara ma ta cikin dan male da har su kare sai ciwon madara ta sai ta canza waya ta yi kunshi ta ta raba wa kawayenta abin nan 5% duk abin ta gara ma ta yi da kayan ta kudinta ne sai dai shawara waja'alaha Allahu raghabat ra'iyatan amiratan nahiyatan sannan Allah ya ce mata suna da aiki da ya ba su ita ce shugaba mai cewa a yi mai hanawa fi baiti zawjiha a gidan mijinta amiratun ala auladiha cewa ita jagora ce ga yayanta mace annabi ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha tana da shugabanci har shi mijin a cikin gidan shi ma memba ne a wannan al'ummata ta sai abin ta ga dama za a dafa sai ta ga dama ayi komai sai da shawarar ta an bata girman da Allah ya bata wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace al mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wa awjaba 'ala az-zawji nafaqataha wa kiswataha bil ma'ruf sannan Allah ya wajabta wa miji cewa dole ne ya ciyar ciyarwa ai akan miji yake kamar da muka fara a wannan darasi ya baya ya bada abincin safi ya bada na rana ya bada na dare ya bada na sahur ya bada na bude baki ya bada na sallah duk wannan yana kan shi ne in bai yi ba yayi zalunci Allah ne tambaye shi sannan sutura sutura da za a saka da wanda za a fita duka yake shi ne cikuwa abin shi ne wurin kwana ɗakin kwana dole ne miji ta da mace shi da ta kwana gurgudan bukatar ta gurgudan karfinsa sannan kuma abu na hudu shi ne girmama ta da darajarta ta wannan su ne wajibai akan miji abinci sutura wurin kwana da koya mata addini da kare mutuncinta wajibi ne duka wannan a kansa duk abin da ya gaza a cikin nan da gurgudan gazawar shi da gurgudan girman zunubin shi kisa kullum muna maza nasiha da wa'azi cewa su ji tsoron Allah su kula da haƙƙin aure da ke kansu idan kana jin labarin irin rashin imanin da wasu maza suke gwadawa a gidan aure abin da ya baka tashi hankali su fita waje su ci balangu su ci kaza su ci tsire su ci kwai da indomie su kawo garau garau gida wani ma bai kawo ba wani ma mara imanin sai ya shigo da shi a cikin gidan ya zauna ana kallon shi baya kunya Allah baya jin tsoron idan mutane ya ci ya sha ruwan roba ya sha Coca-Cola ya yi gatsa ya basu da shi kuma ga tuwon datsa to wannan zalunci ne ana so irin abin da kake ci irin shi za su ci ko kuma maza wanda za su dinga ɗinka manyan kaya iya san ransu su dinga fita kullum kamar angwaye matansu kuma cikin tsummokara ba su tara ɗan hijabin nan na fitar kunya wata ba ta da shi sai ta ara ko kuma kwaya ɗaya wanda ya zama har an gane ta da shi ya yi sufurin ya lalace wannan zalunci shi sa duk wanda bai da ƙarfin aure to aure ba nashi bane haka Allah ya ce wal yasafi ladina la yajin nikahan hatta yughna Allah min fadli wanda duk bai da halin aure ya hakuri sai Allah ya bashi wadata ya cigaba da azumi yana rantsa ido har Allah ya kawo mai wadata ba hujja bane mutum ya aure ƴan mutane alhalin bai da halin cire ita ta ba ta wahala ka ganta yadda ka san an asu ta hannun bandit malam yadda ka san ta kwana a kabari wata kaza ga ta motse ta bushe kamar rake ya lalace Allah ya kyauta Allah ya shiri mazajen mu da matayen mu da kowa da kowa ina ganin bari mu saurara anan ko sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh